لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Juma'a wanda ya dace da 18 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 22 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya. Jiya idan ba manta ba, mun tsaya a ƙarshen aya ta 218, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ويوكم ذا متاسي فرقم آياتا قريبيو لشاترا تكن ونن سورة من البركة سورة البقرة. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
Ubangiji ta'ala ce yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka, sahabbai suna tambayar ka 'anil khamri wal maisir, dangane da giya da kuma caca. Menene hukuncin shan giya, halal ko haram? Sannan menene hukuncin caca, halal ne ko haram ne? Kul, ka ce da su, fihima ismun kabirun, a cikin lamarin shan giya da yin caca akwai zunubi mai girma. A wata kira'a ismun kasirun, zunubi mai yawa, kuma kowace kira'a ce mutawatira. Idan mun ce ismun kabirun ko ismun kasirun, kul fihima ismun kabirun, ce da su, a cikin lamarin shan giya da yin caca akwai zunubi mai girma. Wa manafi'u linnas, amma da waɗansu amfani ga mutane. Mai shan giya yana jin akwai wani amfani a ciki, zai samu annashawa, ya ji cewa ya zama kamar sarki a garinsu, kamar yadda Hassan bin Sabit ke cewa wa nashrabuha fatatrukuna mulukan wa usdan la yunahnihuna liqa'u. Yakan ce idan muka sha kawai sai mu ji mun zama sarakai ko mun zama waɗansu irin zakoki, in ma an haɗu a wajen yaƙi ba ma ja da baya. To kaga wannan wani manafi ne, dan mutum zai ji wata annashawa ko zai ji wata shakatawa ko ɗebe kewa, shine munafiqul linnas. A cikin caca ko mutum zai ci kuɗi wata rana, yaga ya samu wani abu, ya kashe naira 100 ya ci 1000 ko 1000 ya ci 10,000, to shine munafiqul linnas. Sai Allah ce wa ismuhuma, amma zunubinsu su biyu din akbaru min naf'ihima, ya fi girma sama da amfanin da za a samu. Wannan shine mataki na biyu na haramta giya, kamar yadda waɗansu malamai suka ce. Waɗansu suka ce mataki na farko, waɗanda suka yi da'awar mataki na biyu. Mataki na farko da aka fara magana a kan giya, faɗin Allah ta'ala a cikin suratul Nahli, wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika la ayatan liqaumin yaqilun. Faɗin sa cewa tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana, a cikin ƴaƴan itace na dabino da ƴaƴan itace na inabi, kukan riƙi wani ɓangare a matsayin arziki, wani ɓangare kuma a matsayin abin maye. Arziki ɗin sai aka siffanta shi aka ce rizqan hasana, arziki mai kyau. Abin maye kuma sai aka ce sakaran, ba a ce shi kuma hasanan ba. Sai aka ce a cikin hakan akwai shagube da habaici, da cewa lallai sakar baya zama mamdu abin yabo, domin da yana zama abin yabo da an yabe shi, domin arziki da yake yana zama abin yabo sai aka ce rizqan hasana. To mataki na biyu shine wannan, qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Mataki na uku kuma shine la taqrabu salata wa antum sukara. Mataki na hudu kuma shine wato ainihin ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. An gane ku? Umar bin Khattab kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito cikin musnadinsa lokacin da wannan aya ta sauka yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas sai ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafi'a aka sake saukar da ya ayyuhallazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun yace Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafi'a ya ubangiji kai mana bayani mai warkaswa game da lamarin giya har yanzu dai akwai dan sauran kaikayi a cikin zuciyarsa da Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha' fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an as-salah fahal antum muntahun sai ta ce intahayna intahayna mun daina sha mun daina sha saboda wannan ita ce aya ta karshe da ta haramta giya gaba daya amma sauran duk ta haramta ne zuwa mataki mataki in mun dauki suratul nahl wannan shagube ne kawai aka yi in mun ce wannan ne mataki na farko mataki na biyu nan qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima muwazana aka yi akwai amfani akwai kuma cutarwa amma cutarwa ta fi amfani yawa sai aka ce ba a ce haram bane ba da haka wani sai ba su daina sha ba suka ce ai ba a ce haram bane ba wani ya je ya ci gaba da sha har sai da ya zo yawa mutane limancin sallar magrib da ya tattakuɗa karatu a cikinta sai aka saukar da la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kar ku saki shan giya a halin kuna cikin maye kar ku saki sallah kuna cikin maye don har sai kun san abin da kuke faɗa idan waɗansu suka ce tufanin gurin an tsawatar da yawa sai suka daina waɗansu suka ce har yanzu ba a daina ba sai ba haramta gaba ɗaya ba har sai da aka saukar da aya ta cikin suratul ma'ida innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam kuma idan muka karanta da su da Allah ce rijsun min amali shaytan wato datti ne ko najasa ne ko datti ne min amali shaytan din daga cikin aikin shaytan fajtanibuhu ku nisanci abin da aka ambata din nan la'allakum tuflihun ko fara bauta إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون شن كن يتلاكو دينا دقا يوم عمر تنقى طالب يتشي من دينا من دينا هكا صوران صحابي ما أتنسك يتشي من دينا من دينا سكي تفاس تولون انجنا جيه سنة زبط لئتا واتو أقو إنا شكين كبي شكين غير مدينة إنا فاتا عمك انتا كركشن ننزام دوكيو تقايدا من متقر مهم منشي واتو قايدة تا حرمتي كو حلتي abinda duk kaga shari'a ta ce ayi to ko dai ya kasance gaba ɗayan sa amfani ne dari bisa dari ko ya zanto akwai amfani mai rinjaye akwai amfani gurgudan 70 80 cikin 100 ko da akwai wata illa kashi 20 rinjayen amfanin sai sa shari'a ta bada dama ayi abinda duk shari'a ta ce a bari to ko dai gaba ɗayan sa ya zanto illa ne da cuta ko kuma ya zanto akwai cuta mai rinjaye ma'ana cutaswar illar da ke ciki ta kai 70 80 cikin 100 to sai shari'a ta haramta abin ko da akwai gyara da maslaha wanda ya kai 20 cikin 100 domin rinjayen barnar ya sa a kawar da kai a kyale amfanin da yake dan kankani ne ina ba dan kun fahimta dan kar wani ya zo ce ya za a haramta kaza bayan akwai amfani kaza a ciki sai a ce to amma ka lura da amfanin da ka hango a ciki da cutar da ke ciki wanne ne yawa shari'a takan haramta abu ne idan cutar ta yi yawa ko da akwai amfani a ciki inda cuta ta yi rinjaye sai a haramta ina fata an fahimta duk abin da aka ce a yi ko dai ya zanto amfani 100% ko kuma amfani ba ku fahimta ba gina ba ku fahimta ba ko amfani mai rinjaye haka duk abin da aka ce kar a yi ko dai ya zanto illa ne gaba ɗayansa ko kuma illar da ke cikinsa tana da rinjaye ce ko da akwai amfani to wannan sai a haramta wannan ku ɗauki wannan a matsayin ƙa'ida cikin duk abin da aka ce a yi ko a ce a bari cikin shari'a da abin da ka sani da abin da ba ka sani ba in ma kiyasi za ka iya ɗauki wannan ba a taɓa yin wani abu lokacin manzo Allah sai yau aka gan shi sai aka ce da kai gashi ba mun hukuncin su haram ne ko halal sai ka ce ku bani shukofin abin menene amfani da ke ciki menene illa da ke ciki in ka samu yana da amfani mai rinjaye sai ka ɗauka shari'a ta yadda in ka ɗauka yana da illa mai rinjaye sai ka ɗauka mai shari'a da ke faɗa ina ba ta amfani ta qul fihima ismun kabirun wa munafi'u lin-nas wa ithmuhuma أكبر من نفعه ثم إلا الجابر الجاي في أكمل تلوين سنفعه أنقاله وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك عن اليتامى سنة تنبير كدنقني اليتامى ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون سنة تنبير كميزات تير جي منكرا يسألونك ماذا ينفقون مكتي سنة تنبير كميزات تير amma ta yau wayansu adunaka ma za yi shi kuma suna tambayar me za su ciyar, kaga wa za a ciyar, sai a ce da wane da wane da wane da wane, me za a ciyar sai a ce abu kaza ne za a bayar a matsayin ciyarwa. Kun gane bambancin? Amma kun ga sigar tambayar duk iri ɗaya ce, ma za yi shi kuna ma za yi shi kuna, amma amsar ce za ta sa ka fahimce ma'anar. Ina fata mun fahimta. Amsar da aka bar a can kul ma an faqatu min khairin falilwalidaini wal aqrabin wal yatama ila akhiri. To anan gurin da aka ce wa yasalunaka ma za yunfiqun, sai Allah ce qulil afwa, kace da su abinda za ku ce shine al afwa. Idan an ce al afwa ai al fadil, abinda ya dadu akan bukatar ka ce wa dubobi, abinda ya dadu akan bukatar ka da ta wanda dole ka ciyar da shi cikin matanka ko iyayenka ko ƴaƴanka, abinda ya karu akan wannan daga cikinsa ne ake yin ihsani, daga cikinsa ne ake yin kyauta. Amma kuskure ne ka bar gidanka da yunwa ka je kana yin ihsani a wuri, wato ka zama itaciyar giginya kenan, inuwar giginya kenan, na nesa ka sha ki, da wanda ke nesa da gindinta sai yake sha, ko ba haka ba? To bai kamata kai haka ba, ma'ana dole ne ka fara da kanka kamar da mun karanta jiya, iyalinka, matanka, ƴaƴanka, abin da ya karu akan bukatunsu, to shine suke za ka ihsani da sauran mutane, shine qulil afwa, ka ce da su za a ciyar ne daga abin da ya dadu kan bukata ta dole, shine al afwa. Qulil afwa minni tastadimi mawaddati wa la tantaqi fi sawrati hina aghdabu, al afwa kenan ma'ana abin da ya karu kan bukata. An gane ko? Wani ne ke cewa da matarsa qulil afwa minni, karki matsanta min akan abin da bai karu kan bukata ba, in zaki tambayi kyauta ki tambaya kan abin da ya karu bayan na gama hidimomi na tilas. To amma ba gama hidimar tilas ba sai a miki kyauta, in dai kina son soyayyar mu ta zauna dindindin, to ki roke ni abin da ya karu kan bukata ta, amma karki roke ni wani abin da yana cikin bukata ta rayuwa ta tilas. Shine tattabi mu waddati wala tantaki fi sawrati hina azabu, dan kuma kin ga na yi shi karki magana, sai ki shuru sai na kuce sai ki magana, amma har kawai ina cikin shuru kuma ki sai kin yi magana, ina cikin fushi ki ce sai kin yi magana, da kuma ki kin jawo yadda za ka yi ko ba ka wani. To wannan shine siyasar zaman tare da wanda take mai wayo, in ta ga mutum ta yi fushi ba za ta yi magana, sai ta yi shuru, duk abin da yake sai ta yi shuru, in ya huce sai ta yi magana. Wani lokacin idan ta ce ya mata waka ma zai mata, amma a lokacin da yana cikin fushi ko magana ba zai ko ba haka bane, amma za zo wani lokacin da idan ta ce yin waka sai ya mata waka. To amma ka ta yi garaje, ba a san garaje, hakuri ake kowane irin abu ya dace da lokacin sa, ko ba haka bane ba? Wa yasalunaka ma za yunfiquna qul afu kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat, kamar haka ne Ubangiji ta'ala yake muku bayanin ayoyinsa, la'allakum tatafakkarun, dan ku zanto masu tuntuntuni, masu lura, masu kulawa.
الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
لفظ لعلكم تتفكرون ينا دعلاك عدا في الدنيا والآخرة هم في الدنيا والآخرة متعلق بقوله لعلكم تتفكرون رمن جارني والمجرور لابد أن يكون له متعلق يتعلق به la'allakum tatafakkaruna domin ku zanto masu tuntuntuni fi dunya wal akhira dangane da lamarin duniya da lahira ku tuna duniya ku gane cewa mai karewa ce ku tuna lahira ku gane cewa madawwamiya ce ku tuna duniya ku sani cewa karama ce yar kadan ce da ita da abin da ke cikinta ku tuna lahira ku gane babba ce an gane ko wal akhiratu khairul laka min al ula shine la'allakum tatafakkaruna fi dunya wal akhira ay fi zawal al dunya wa baqa' al akhira وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى suna tambayar ka dangane da marayu wata tambaya suka yi wa manzon Allah kuma saboda me suka tambaye shi ya tabbata daga Abdullah dan Abbas kamar da Imam Ahmad ya rawaito cikin musnad dinsa da Imam An-Nasa'i cikin sunan dinsa lokacin da Allah ya saukar da wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda kar ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanya mafi dace ba ku rike masa kayan sa har ya girma sannan sai ku bashi. Da wannan aya ta sauka, duk wanda yake da maraya a cikin sahabbai, wanda da ya hada dukiyarsa da dukiyar maraya, ya hada abincinsa da abincin maraya don ya ciyar da shi gwargwadon abin da ya diba nashi, ya hada da nashi jaya abinci na gaba daya a ɗaiban wa maraya abin da za a ciyar da shi. Da wannan aya ta sauka, la ta karfu ma da yatimi, sai duk suka warware da juna. A kasuwa sai ware dukiyarsa daban ta maraya daban, a abincin gida sai ware cefanen maraya daban nashi daban. To wannan kuma ya ko wahala, ya ce za a yi miya biyu a gidanka, ta ka ta gida kai da iyalinka daban, ta maraya wadda ka ɗebi kuɗinsa kai masa cefane aka yi masa biya shi kuma nashi daban, kaga ko wahala. Kuma ba lallai bane a dafa masa abin da zai iya cinyewa, kila a dafa abu ya ci rabi kuma rabi ya zama almubazzaranci. To sai suke tambayar manzo Allah, lallai a cikin hukunci cikin wannan, sai wannan aya ta shiga cikin suratul Baqara, wa yas'alunaka 'anil yatama, suna tambayar ka dangane da marayu, ma'ana sakuɗa dukiyoyinsa da na marayu. Ya halatta an mutu an bar maka maraya, ga kuɗinsa naira 100,000, kai kuma ɗan kasuwa ne kana da jari na 500,000 ko miliyan ɗaya kana juyawa, ya halatta ka haɗa ka juya muku tare abinda aka samu na riba, ka ware naka daban nasa daban. Ga abinda kai kididdiga na ciyar da gidanka, ga abinda kai kididdiga na maraya, ya halatta ka ɗebo nashin da kai kididdiga wanda shi ne gwargwadon ciyar da shi, ka haɗa da na cefanen gidanka, a haɗa wuri guda don a rinka yin cefanen gaba ɗaya ba tare da an yi girki biyu ba, a haɗe idan an dafa shi ma a bashi kuma kowa ɗauki nashi mutanen gida. Ya halatta ko bai halatta ba, shi ne abinda suka tambaye manzon Allah, shi ne ma'anar wa yas'alunaka 'anil yatama. Sai Allah ce kul, ka ce da su islahun lahum khair, islahun lahum, inganta musu dukiyarsu ta hanyar da dukiyar za ta haɓaka, ta hanyar kasuwanci, tsare dukiyar don kar ta salwanta, kula da ita da lura da ita, khairu shi ne abin da yake mafi alkhairi. Wa in tukhalituhum, in kun cakuɗa dukiyarku da tasu, in ma wajen kasuwanci ko wajen abinci ko wajen wani abu, fa ikhwanukum, ai in kunku ne a addini, ku yi laifi ba. Wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslim, amma fa Allah ya san al-mufsida, mai sanyaye barna, min al-muslih, daga wanda yake son ya gyara. Wanda ya hada dukiyar maraya da tashi don ya inganta dukiyar maraya din, ya masa kasuwanci kuma a ciki yake ɗiban wani abu na maraya, ya hada da nashi na gida a dafa gaba ɗaya tare don ya inganta maraya dukiyarsa, wanda yake da wannan niyyar Allah ya sani. Wanda ya hada dukiyarsa da ta maraya don ya zalunci maraya, ya murkushe shi, ya yi masa ba daidai ba, shi ma kuma Allah ya sani. Shi ne wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih. Kun ga wato akwai adalci cikin hukunce-hukuncen Allah, akwai ba da sauki, bai da aka ce a rarraba akwai wahala. Ko a kasuwa a ce karka hada jarinka da nashi, da an ce la taqrabu, karka kusanci dukiyar, ma'ana tana nesa kana nesa wajen ciyarwa, haka to kaga akwai hukunci. Allah kuma ya ce ma ja'ala alaikum fi dinikum haraj, Allah bai samu hukunci cikin addini ba. Walau sha'a Allahu la'anatakum, inda Allah ya ga dama da sai ya sa ku cikin wahala, ya jefa ku cikin kunci da damuwa. Inna Allaha azizun hakim, Ubangiji ta'ala shi ne azim, wato ainihin mai izza, wanda babu abin da ke gagararsa subhanahu wa ta'ala, sannan kuma hakim, mai hikima cikin dukkanin al'amuransa. Sallallahu alaihi
wa sallam. La tankihu al-mushrikati hatta yu'min, wa la amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin wa law a'jabatkum. ولا تنكحوا المشرك ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
وبنجي تعالى ولا تنكحوا المشركات أنا دمذا زي أكي وطن دسك مسلمين. ولا تنكحوا المشركات كركوتي زاكو اورو ماتاي مشركي ودان سكي كان اديني نا كافرتي حتى يؤمننا حتى سنجي ايماني ولا امه مؤمنه بيوا ممنا خير من مشركه ايتتي مفي الخير اورين الله ita ce mafi alkhairi ta fuskar aure sama da mushrika, walau a'jabatkum, ko da mushrika din ta burge ku wajen kyanta ko wadatarsa ko wadatar gidansu. An gane ko? Wannan da ma'aurata ake mazaje. Sai Ubangiji kuma ya ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu. Wannan da waliyai ake waɗanda suke aurar da ƴaƴayensu mata. Wala tunkihul mushrikina, kada ku aurawa mushrikai kafirai ƴaƴanku ko matan da kuke wa wakilci, ko aurar da su a ce kafiri ya auri ƴarka ko wanda kake wa wakilci. Wannan bai halatta ba. Kafirin nan ba Yahudai ne, ba Nasare ne, Kirista ne, ko ma wani irin addini yake, mutukar ba musulmi ba ne, ba su halatta ka aurar masa da ƴarka ko wanda kake wa wakilci. Hatta yu'minu, har sai sun yi imani. Wala abdun mu'minun, bawa wanda yake mummuni ba ɗa ba, khairun min mushrikin, shine mafi alkhairi sama da ɗa ko idan mushriki ne, idan kafiri ne, idan wanda ba mummuni bane ba. Walau a ajaba kuma ko da shi kafirin nan ya burge ku saboda abin da yake da shi na dukiya ko kyawun halitta ko muqami ko matsayi ko sarauta. Menene bambancin su? Ula'ika yad'una ila al-janna, ula'ika yad'una ila an-nar. Su waɗancan kafirai suna kiran mutane ne zuwa ga bata, suna kiran mutane zuwa ga wuta, domin bata shine zai haifar da shiga wuta. Wallahu yad'u ila al-janna, Ubangiji ta'ala kuwa yana kiran mutane ne zuwa ga aljanna. Wal maghfira, yana kiran mutane zuwa ga dacewa da gafararsa, bi iznihi, da izininsa. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun, kuma yana bayyana ayoyinsa ga mutane, la'allahum yatazakkarun, dan mutane su yi tuntuntuni. Wato wannan aya asali ce kan cewa ba shi halatta mutum ya auri mace wadda take mushrika, kamar yadda wannan aya asali ce jigo ce kan cewa ba shi halatta mutum ya aurar da yarsa ko wanda yake wa wakilci ga mushriki namiji. Wannan haramun ne bai halatta ba. Dangane da gafar farko, bai halatta ku aure mata mushrikai ba. Shin lafazin mushrikai ya shafi duk waɗanda ba mummunai ba? Waɗansu malamai suka ce eh, ya shafi duk waɗanda ba mummunai ba, har Yahudu har Nasara duk suna cikin mushrikun. Amma aya da ke cikin suratul Ma'ida ta yi istisna'in ahlul kitab daga cikin sauran kafirai, sai aka ware ahlul kitab, aka halatta mutum ya ci yankansu, aka halatta mutum ya aure matansu. Wa ta'amul ladina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahun. To kaga annan gurin sai ya zanto kalmar mushrikai ta shafi dukkan kafirai. Wannan aya ta nuna haramcin auren dukkan mata na kafirai, amma aya ta cikin suratul Ma'ida ta yi istisna'i, ta yi togaciya, ta ce sai faɗin ahlul kitabi ne, to babu laifi. Ma'ana sai in Yahudawa ne ko Kiristoci ne dan kun auri matansu, wannan babu laifi. Wannan shine abin da aya ta yi istisna'i kenan. Idan mun ɗauka ayar wannan amma ce sai zanto wacce kuma ta zama khasar. Waɗansu malaman suka ce ai da matan babu cin karo tsakanin wannan ayar ta cikin suratul Baqara da waccan ayar ta cikin suratul Ma'ida, dan wannan tana magana akan mushrikai. Ahlul kitabu kuma su nau'i ne na kafirai, amma su ba mushrikai bane ba. Suka ce su dai kafirai sunansu, kuma ahlul kitabu sunansu, amma ba mushrikai bane ba. Menene hujjar ku suka ce Allah ya addafin su akan kafirai? Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina. Inda ahlil kitabu da mushrikai duk ɗaya ne, me amfanin ayi addafin daya akan daya? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nar jahannam khalidin fiha. Ma yawaddu ladina kafaru min ahlil kitab wal mushrikina an yunzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli azim. Ma'ana atafu ba'dihim ala al-ba'd al-akhar dalilun ala al-mubayara, ay atafin ɗaya akan ɗaya. Wannan na nuna cewa daban-daban suke da juna. Sauran malaman da suka ce a su ma fa mushrikai ne, ba wani bambanci. Me hujjar ku suka ce Allah ya san suna mushrikai? Da nassin al-Qur'ani, wa qalat al-yahud Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah, sallati zalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawla alladhina kafaru min qabl قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. بس أنت يهودنا أنت نصارى نجاك سبحانه عما يشركون أسير أكثر ولا تنكر مسركات جايشة في أسفل to anan in mun dauka ma ya shafi hasu to ayatul suratul maida kai istisna'i in mun dauka bai shafe su ba wannan daban wannan daban shikenan dama can wannan hukunci ne daban suratul maida kuma wani hukunci ne daban ina fata an fahimta amma wani bayani mai kyau da Jamal ibn al-Qasim yake cikin littafin Mahasirat Ta'wil yace akwai bambanci yace duk kafare ana ce musu musulmai duk kafare sawa'un yahudu ne nasara ne duk ana ce musu musulmai sai dai a cikin kafare akwai wanda asirku huwal aslu fi dinihi akwai waɗanda asirku amrun tariqun alaihim laysa min asli dinihim wa jawharihi an gane ko akwai wanda asalin shirka dama shine addinin su akwai wanda shirka fadowa ta cikin addini da yahudanci da kristanci shirka fadowa ta ba kuwa ta cikin addini ba kuwa ta cikin addini amma asali wato ainihin babu shirka bane ba amma sai suka yi shirka sai suka amsa suna ina fata kuna fahimta take sai mun dauki wancan natijar dai ce in mun dauki wannan natijar dai ne bambancin kawai idan kai malami ne zaka yi bayani sai kai bayanin wannan kaza ne da kaza wancan kaza ne da kaza amma ta taimakon kowa zaka samu cewa guda ɗaya ne ina fata an fahimta to sai dai a can gurin da aka halatta cewa ya halatta mata maza musulmai sa aure mata na ahlul kitabi ko yahudu ko nasara wannan halacci ake magana ba ta aka yi mustahabi ne a je a nemo su ba da haka bai dace ba mutum ya tozulta mace musulma ya je ya auro kafara ga mata nan na musulmai da yawa sawa'un ƴan mata zawarawa ba su da maza ba su zama mazajen aure ba waɗansu ma marayu waɗansu kaza ya kamata mutum ya zaɓa a cikinsu ya aura adadin da yake ganin zai iya riƙewa ya dace da ƙarfinsu ta fuskar tattalin arzikin ƙasa fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba kuma tunda manzon Allah tunda Allah madaukakin sarki da kansa yace wala amatu mu'minatin khairum min musrikatin ai babu muqarana kina a tsakanin su an yi maganar jawaz ne kadai amma ba ta aka mutun ya nemo su sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya nuna ana auren mace domin dalilai guda hudu ko domin kyanta ko domin matsayinta ko domin addininta ko domin kudinta sai ya zabar maka ba abuciyar addini yace fazfar bi zati dini tarifat yadaka wannan ya riga ya baka zabi kenan sallallahu alaihi wasallam ya riga ya baka zabi kenan sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko dan haka sai mutum ya bi shawarar manzon Allah ya nemi ma'abucin addini to wani zai iya zuwa ya ce yaya aka yi aka halattawa da namiji musulmi ya auri bai yahudiya ko krista amma ba aurawa ba a halattawa mace musulma ta auri bai yahudiya namiji ko krista sai ce akwai bambanci lokacin da namiji ya auri mace cikin su wane ne shugaba wa ake shugabanta a ka'ida ta alqur'ani namiji ne shugaba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa mace ce wadda take mabiya gare shi walir-rijali 'alayhinna daraja da nassin alqur'ani namiji shine alladhi bi yadihi uqdatun nikah dan haka anan gurin idan shi musulmi ne ya auri krista ko yahudi ya shine shugabanta to saboda shugabanci da yake da shi akanta zai iya tasiri akanta in dai har nagari ne in dai har mutumin kirki ne yan har ya karanci addini zai iya tasiri akan ta wajen musuluntarta ba ma musuluntarta kadai ba wajen musuluntar danginta dangane da hali nagari da zai nuna da kyautayi da zai nuna da da'awa da zai ta yi kuma Allah kalli idan ya auri ƙarsu sai wannan ya bayar da dama su ji cewa suna da dangantaka da shi sai su rai masa rangwame irin rangwamen da ba za su yi wa wani ba cikin wannan rangwamen shi kuma sai ya amfana da shi ya ribace shi wajen jawo su zuwa ga addinin musulunci amma idan mace ce musulma krista ya aure ta kuma ya zama shine shugabanta kenan ya dace kafiri ya shugabanci musulmi sai dai tsotsayi amma dai ba dace bane ba bai kamata bane ba tunda Allah ce walan yad'al Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila da dai ubangiji ta'ala bai sanya wa kafiri ba tafarki ko iko da zai zo ya mallaki mummuni da shi sai dai in mummunin yayi sakaci kuma yayi wani abu to wannan kuma sai Allah ya masa hukuma sakamakon sakacin sa ina fatan kun fahimta ulaika yad'una ila an-nar su kafare suna kiran mutane ne zuwa ga wuta wallahu yad'u ila al-janna tunda suna kira ay shirka da Allah, suna kira a jingina ma Allah da, amma wallahu yad'u ila al-janna, ubangiji ta'ala ko yana kira zuwa ga al-janna wal maghfira, yana kira zuwa ga gafara bi iznihi da iznansa. Wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatadhakkarun, yana bayyana ayoyinsa ga mutane domin mutane su yi tuntuni. Sai Allah ce
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ وَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
إمام مسلم يروي هذا الحديث أتكلم للتابع سأنجن تتسيد لك أنا استمالك الله شكال الداء بريس أنا ذيتي يبدا واسون كسن سي إدام ما تتايد لك تكيم ما تنسو تيحيلا باسا زما جدا إيد إتا basa cin abinci da ita, basa cin abin sha da ita, shikenan sai a rabu da ita a kaurace mata a cikin kwanakin haila. Ba za a dawo a ci gaba da mu'amala da ita ba, ko zama tare ko mai tare ba a yi da ita har sai lokacin da al'ada ta yanke mata. Sai Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya da waɗansu sahabbai suka tambaye manzon Allah cewa to ga abin da Yahuda suke ciki, in matan suna haila sallama su suke yi, ko su mai da su gidajensu, ko su rabu da su, ko su bar gidan, ba za su zauna gida ɗaya da ita ba. Koyan ana gida ɗaya ɗakin ta daban, kai ma naka daban, ba za ku kwanta ɗaki ɗaya ba, ballan tana magana sun faɗa ɗaya, kuma ba za a ci abinci tare da ita ba, ba za a sha abinci tare da ita ba, a zama tabar ma ɗaya ba zai yi ba. Ga su kuma su an sauka masa da littafi a da, shin abin nan da suke kai daidai ne? Sai Allah ya saukar da wannan aya, wa yas'alunaka 'anil mahidh, sahabbai suna tambayar ka dangane da al-mahidh. To shi lafazin al-mahidh malamai sun yi saɓani, asalinsa al-mahayyid ne, ala wazni maf'il, wanda lafazin maf'il ko dai zanto ismul zaman, ko ya zanto ismul makan, ko ya zanto masdari. Idan mun ce ismul zaman, ma'ana tana tambayar ka dangane da kwanakin haila. Idan muka je ismul makan, ma'ana tana tambayar ka dangane da wurin fitowar haila. Ko ya zanto masdari, ma'ana tana tambayar ka dangane da hukuncin haila kanta. Cikin guda ukun nan wanne ne zai dace? Na ƙarshe ya fi dacewa da masdari. Wa yas'alunaka 'anil mahidh, suna tambayar ka dangane da haila, fitowar jinin haila idan ya fito menene yake rataye da shi na hukunci, menene baya rataye da shi? Qul, ka ce da su huwa azan, ai shi jinin haila azan ne, kazanta ne, domin lafazin azan yana daukar ma'ana kazanta, yadda manzon Allah yake cewa jariri idan ya yi kwana bakwai amitu anhul adha, gashin da ke kansa sai aka sa masa suna adha. Sannan kuma aza yana ɗaukar ma'anar abu mai wari, abu mai ƙarni, wanda baya da daɗin shaƙi. Qul huwa aza, ɗaya daga cikin siffofin haila shine yana da aza, yana da wari. Ina fata an fahimta. Ta ta'azza bihil mar'atu, mace ma kanta ba tana ciki ji duk ba daɗi kamar ta zama wata kazama a cikin kwanakin haila, in ba tana yawan amfani da turare akai akai ba. An fahimta ko? Ko in ba tana ɗaukar matakai na kula da jikinta ba lokacin fitowarsa, to sai ka ga cewa wato ainihin ba daɗi ne tattare da ita. Shi ne qul huwa adha, ka ce da su abu ne mai cutarwa, ma'ana ana cutuwa da warinsa, ana cutuwa da saƙinsa. Fa'tazilun nisaa fil mahidh, ku ƙaurecewa mataye a kwanakin haila. Abinda ake nufi da al-i'tizal, rashin kusantar su, rashin saduwa da su, ba wai rashin zama da su gida ɗaya ba, ba haka ake nufi ba, ba wai rashin zama da su ɗaki ɗaya ba, ba haka ake nufi ba, ba wai rashin kwanciya da su a shimfiɗa guda ɗaya ba, haka ake nufi ba. Da haka da ayar ma ta sauka har zuwa ƙarshenta, sai manzon Allah ya ce da sahabbai, isna'u kulla shay'in illa nikah, ya halatta ku yi komai da matayenku lokacin da suke cikin kwanakin haila, sai saduwa ce kawai bai halatta ba. Ya halatta ku ci abinci tare, ku sha abinci tare, ku kwanta a shimfiɗa ɗaya, ku lulluɓa a mayafi ɗaya, ku rungumi juna, ku yi duk abin da za ku yi banda saduwa. Abin da kawai aka haramta shi ne saduwa, shi ne isna'u kulla shay'in illa nikah. Aisha matar annabi take cewa nikan kasance cikin kwanakin haila, sai manzon Allah ya umarce ni sai in yi amfani da izar, fa attaziru, sai in sanya wani zani da zan lulluɓe tsakanin cibiyata da cinyoyina. Sai manzon Allah ya yi wasa da ni a sauran ɓangarori na jikina a matsayina na matarsa. kaga ya fassara isna kullu shay'in illa nikah, wato sai zanto wannan raddi ne dangane da aqidar Yahudawa ta koran mata idan ta korar mata idan suna cikin haila, tarishin zama tare da su, tarishin cin abinci tare da su. Manzo Allah ce isna kullu shay'in illa nikah fa balaga zalika al-yahud, sai wannan labari ya kai ga Yahudawa, fa qalu, sai suka ce ma yuridu hadzal rajulu an yada amin amrina shay'an illa khalafa nafi, wannan bawan Allah baya son ya bar wani abu na addinin fa sai ya saba mana, kaji har lamarin mata ma ya saba mana, ma'ana sai wannan ya nuna cin mutuncin mace aqida ce ta musulunci ko ta yahudanci, raina ta da koranta daga gida kawai dan tana haila, abinda Allah ne ya rubuta mata haka ba zabunta bane ba, wane ne yake raina ta ya kyamace ta, yahudu ko musulmi? Amma musulmi manzo Allah sai kisna kullu shay'in illa nikah, a aikata kuma ya aikata haka da matar sa Aisha dan ba mu koyarwa, lalle wannan mutum baya son ya ga wani abu na addinin fasi sai ya saba mana. Fa jaa Usayd bin Hudayr, sai Usayd bin Hudayr da shi da Ubad bin Bishr suka zo suka ce ya Rasulullah innal yahuda taqulu kaza wa kaza, gaba abin da Yahudawa suke cewa ka saba musu kai kaza kaza, fa la nujami'uhunna, to tunda su sun faɗa haka mu ba su haushi mana ma mu sadu da su suna haila din dan Yahudi ya haushi a zo nan zugo. Anas dan Malik yace fa taghayyara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya canja fuska, hatta zananna annahu qad wajada alaihi ma, har muka yi tsammanin kila manzo Allah ya yi fushi game da wadannan sahabbai guda biyu, fa karaja, sai suka fita daga majalisin manzo Allah dan bai ce musu komai ba, ma'ana bai yi da magana su ba, sai ya nuna musu a fuska, an gane ko wai mai hankali ma idan kai masa ishara sai ya gane. Da suka fita fa taqabalahuma hadiyatu min labanin ila annabi sallallahu alaihi wasallam, mun dauka manzon Allah yana fushi da su, sun tashi sun fita, suna fita ana kawo wa manzon Allah kyauta, wato ainihin ta madara a kawo wa manzon Allah su, da aka kawo wa manzon Allah wannan kyautar fa arsala fi atharihima, sai yace aje a kai wa Usayd bin Hudayr da Ubad bin Bishr, fa sakahuma, wato yace a ba su sha wannan abu, fa arafa an lam yajid alayhima, su ma sai suka gane sai manzon Allah bai fushi da su ba, mu ma sai muka gane sai manzon Allah bai fushi da su ba sallallahu alaihi wasallam. To wannan kuma abin da yake nuna wa lokacin da kake karantarwa zaka ji tambayoyi wani lokacin da wanda suka dace da wanda basu dace ba, wanda suka dace ka bada ansa, wanda basu dace ba ko da rai ya bace sai kai hakuri sai ka wuce. Fa atajallu nisaa fil mahidi, kuni sanci mata a cikin lokacin da suke cikin kwanakin haila, kar ku ce za ku sadu da su, wala taqrabuhunna, kada ku kusance su, al-muqaraba anan ana nufin al-jima', kada ku ce za ku sadu da su, hatta yatahurna, har sai sun yi tsarki, fa idza tataharna fatuhunna min haythu amarakum Allah, idan suka riga suka yi tsarki to ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku, innallaha yuhibbu at-tawwabin, lalle Allah ta'ala yana son masu tuba, wa yuhibbu al-mutatahhirin, yana son kuma masu tsarki, fadin sa hatta yatahurna, har sai sun yi tsarki, ma'ana sai jinin haila ya yanke musu, fa idza tataharna, wannan kuma su yi tsarki su da kansu, yankewar jinin haila ba a hannun su yake ba, amma bayan yanke abinda zai biyo bayan sa na alwala ko wanka ko kamaruwa, wannan shine abinda zai yi, da aka ce hatta yatahurna, abinda ba a hannun su da yake ba ake nufi, har sai jinin haila ya yanke sun tsarkaka, sai kuma ce fa idza tataharna, idan sun yi tsarki, wato tsarkin da za su yi su da kansu kenan. To shi sai malamai suke sabani, wani tsarki ne wannan wanda za su yi su da kansu? Waɗansu malaman suka ce shi ne wanka, idan mace jinin al'ada ya yanke mata, yankewar jinin al'ada baya ba da lasisi ga mijinta cewa ya halatta ya sadu da ita har sai ta yi wanka na ɗaukewar jinin al'ada, to sannan ne ya halatta ya sadu da ita ko da jini ya yi. Waɗansu malamai suka ce a'a, abinda ake nufi ta yi tsarki, ba lallai bane sai ta yi wanka, idan ta yi tsarki ya riga ya wadata. To dukkansu dai inda rikicin yake kan kalmar tatahara, tunda lafazin tatahara ya sha bamban da tahura, domin tatahara wato ainihin akwai ƙarin ta a ciki, wanda ziyaratin fil mabna tadullu ala ziyaratin fil ma'ana, suka ce fa idza tataharna, wannan na nuna wanka ce, dan Allah ce wa in kuntum junuban fatahharu, asalin sa fata taharu ne, aka shigar da ta cikin ta sai zanto fatahharu, wa in kuntum marda'a ala safarin, ka ku fatahharu, a can wanka ake nufi. da haka ta taharna idan sun yi wanka kenan. Waɗansu kuma suka ce a'a, lafazin at-tatawur ko da yake yana ɗaukar ma'anar wanka, amma kama ruwa kansa ana kiransa da suna at-tatawur, kuma da larabcin Al-Qur'ani ne girma. An gane ku? Da Allah ya hana manzo sallallahu alaihi wa sallama tsayawa yi sallah a masallaci wanda munafikai suka gina, yace la taqum fihi abada la masjidul qusita ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Da hana su yin sallah a masallacin da aka gina bisa ga munafunci, sai ya umarci manzon Allah ya je ya tsaya yi sallah a wani masallaci da aka azhar sashin sa kan taqwa. Shi wannan masallaci da aka za harsashin ginin sa kan taqwa, sai Allah ce fihi rijalun, a cikin sa akwai waɗansu mazaje, yuhibbuna an yatatahharu, shi ma bita'in daidai da tatahharna, wallahu yuhibbul mutahhirina. To su wane ne rijalun yuhibbuna an yatatahharu? Sai hadisi yazo cikin wato musnad da al-Hakim an-Naysaburi, wato abin da mustakhraj al-Hakim na an-Naysaburi, An-Naysaburi al-Hakim An-Naysaburi, cewa wannan aya lokacin da ta sauka manzon Allah ya tambaye mutanen ku ba, yace me kuke yi? Ubangiji ta'ala ya ambace ku cikin littafin ya yabe ku, har yace in je masallacin ku in yi sallah, a cikin masallacin ku akwai mutanen da yuhibbuna an yatatahharu. Sai suka ce ba abinda muke illa iyaka, muna da makwabta cikin Yahudawa, da can a lokacin jahiliyar mu idan muka yi bayan gida ba ma amfani da ruwa wajen kama ruwa, sai mu ga Yahudawa suna yi, sai mu ga tunda su dai an saukar musu da littafi a sama, to bari mu bi kila wannan din yana cikin abin da ya dace da koyarwar littafin su irin wanda basu jikita ba, basu garwaya ba. Dan haka mu ma sai ya kasance in mun yi wani abu na bayan gida ko bawali, sai mu yi tsarki da ruwa. Sai ce da kyau, wannan shi yasa Allah ya yabe ku. Mahallu shahid, idan ka ɗauki hadisin da ayar, zai ba ta sakamakon cewa tsarki na kama ruwa ma ana kiransa da suna at-tatahhur, ba wai sai wanka na janaba ko wankan haila ba. Shi yasa lokacin da jumhurin malamai suka ce ba shi halatta mutum ya kusanci matarsa bayan jinin al'ada yanke mata har sai ta yi wankan ɗaukewan jinin al'ada, Ibn Hazm sai ce ni ban yadda ba. Ga wani hadisi da ya nuna at-tatahhur kama ruwa ma na ciki, don haka shi a mazhabinsa ko da kama ruwa kawai ta yi, Ibn Hazm al-Zahiri ya halatta kusali da shi. Daga baya wanka biyu yana kanta, wankan jinin al'ada da wankan janaba kuma ne. Ina fatan kun fahimta. To kaga matsala ce irin wannan, idan mutum ya kawo ta haka bisa ga wannan warwara, sai a ce to ya saba wa jinku. Ni ku bani na saba wa jinku, ba wai ya saba musu. Ibn Hazm ba shi ne farko ba, Qatada yana tare da shi, Ibn Da'ama al-Sadusi wanda yana cikin tabi'in, banda shi akwai tabi'ai guda biyu na manta sunansu, amma tabbas Qatada na ciki. Duk waɗannan jigajigan tabi'ai sun saba waccan fatawa wanda jumhur suka taba. Abin ya yi muku nauyi da yawa, Allah ba ku hakuri. Fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakum Allah, idan sun yi tsarki, ma'ana idan sun yi wanka, fatuhunna min haythu amarakum Allah, ku je musu da inda Allah ya umarce ku. Idan mun ɗauki ra'ayin waɗanda suka fassara at-tatahhur wanka, ko idza tatahharna idan sun yi tsarki, ma'ana sun kama ruwa, fatuhunna min haythu amarakum Allah, to ku zakke musu ta inda Allah madaukakin sarki ya umarce ku. Innallaha yuhibbut tawwabin, lalle Allah ta'ala yana son masu tuba daga zanubai, wa yuhibbul mutatahhirin, kuma ubangiji ta'ala yana son masu tsarkaka daga najasa idan najasa ta kama su.
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
Ubangiji ta'ala ce nisa'ukum harsun lakum, matayanku kamar gonaki ne a gare ku, fa'atu harsakum anna shi'tum, ku je wa gonakinku ta inda kuka so, wa qaddimu li anfusikum, amma ku gabatar wa kawunanku ladabin da shari'a ta shar'anta muku lokacin da za ku zakke musu din. Wato shi ne lokacin da mutum zai sadu da iyalinsa, yake bismillahi allahumma jannibna shaytan وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا, kamar yadda manzo Allah ya koyar cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito, shine waqaddimu li anfusikum, ku gabatarwa kanku ladabi cikin ladubban shari'a, wattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani cewa annakum mulaquhu lalle ku za ku sadu da Allah din wa bashiril mu'minin kuma kai annabi kai bishara ga mu'mine masu imani da aiki na gari cewa lalle suna kan tafarki madinici fadin Allah ta'ala nisa'ukum arsulakum fa'tu harsakum annasi'itum wajen gabar annasi'itum ana jingina magana zuwa ga Abdullahi dan Umar Allah shi kare da a gare shi cewa da Allah ya ce nisa'ukum harsulakum fatu harsakum annasi'itum ku zakkewa gonakin ku ta duk inda ko ga dama suka ce ya ba da fatawar cewa ya halatta mutum ya sadu da iyalinsa ko ta gaba ko ta baya saboda Allah ya ce fatu harsakum annasi'itum wanda lafazin anna wato lidilala ala al-makan ne sawa'un wannan wurin gaba ne ko baya ne ma'ana ya halatta ke to amma wannan riwaya ta Abdullahi dan Umar da yawa daga cikin malamai sun ce bata inganta zuwa gare su ba in ma ta inganta akwai wata riwayar guda daga Nafi wanda yake shine dalibin sa na kusa ita kuma kisiyar haka wanda tana tare da riwaya ta sauran jumhur wanda suke haramta cewa abin suke haramta mutum ya zakiwa matarsa ta baya ma'ana dai abinda ayar take nufi matayenku gonakinku ne wajen saduwa da su ba a ce dole ga wata ka'ida ba matukar mutum zai sadu da su ne ta inda Allah ya shar'anta ta wurin da nan ne dake fitowa tunda yace harsul lakum gonakinku ne tunda ko gonaki ne gona wurin shuka ne wato kamar kusantar iyalinka da kake yi a wannan lokacin kake sanya iri na dugun mani wanda yake haduwa da nata ubangiji ta ala ya gina jariri bisa da ka'idar inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira bisa ga wannan tsarin da Allah ya zartas hikimarsa ta hukunta shari'arsa ta halatta ta shar'anta ta ce haka za a yi wanda idan mutum ya kusanci matarsa ta dubura to ba nan ne inda ake jefa irin ba dan babu wata hanya daga dubura zuwa mahaifa daga gabanta ne ake samun hanya zuwa mahaifa inda dubun mani ke bi dan a gina jariri ina fatan kun fahimta dan haka duk wanda ya bada fatawar cewa wai tunda matarka sai ya halatta ta ko ina ma to wannan ya kaucewa hakikanin gaskiya ya kaucewa abinda nufi shari'a ya tabbatar dan haka da Allah ya ce annasi itum yana nufin ta kowane hali dan sahabbai sun fassara ko ta tsaye ko ta kwance ko ta baya ko ta gaba idza kana fi imamin wahid in ya zanto ta kafar da Allah ya saranta ne illa iyaka an baka dama ta kowane bangare kuma wannan sai ba mu wata dama cewa abinda da dama daga cikin uwa suke tambaya saboda al'amuran na zamani da yadda duniya ta zanto kusa da yawan leke-leken waɗansu kafofi na talabijin na ƙasashen waje ubangiji ya ce fatu harsakum annasi'itum ku je gonakinku ta inda kuka so ma'ana ko a kwance ko a tsaye amma ta kafar da Allah ya shar'anta idan ka fahimci wannan wato hikimar kamanta su da gona din a gona ba ana zuwa a yi shuka a sa iri ba to haka wajen saduwa ma ba ana sa iri ba a gona an sa shuka na wake na dawa na masara anan an sa iri wato wanda yake za a samu da wanda Allah ya kaddarta wannan hanya ce za a samu to wannan irin a madadin ka sa shi ta inda ya kamata sai dai ka sa shi ta baki ba ya zama shirme ba ya ma zama kafanta wannan koyi ne da al'ada ta arna da haka bai dace miliyon nan ba ko da wai ka ce kai kana jin dadin hakan ko matar ta ce tana jin dadin hakan cikas ne aka samu a cikin zukatanku sun samu rashin lafiya kai hadda har suka ji dadin abin da bai kamata a ji dadin sa inda zuciyanku lafiya lau suke an magance su da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah da kun gane hakan cuta ne ina ba ta amfani to kaga ya kamata wato mu kaucewa abubuwa ku yi hakuri idan na bayyana abubuwa haka da yawa haka nasan ayar yace nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasi matayanku gonakinku ne fa'tu harsakum to ku zakkewa gonakinku annasi itum ta inda duk kuka so wa qaddimu li anfusikum wato ainihin ku gabatar wa kanku abinda wato shari'a ladabin da shari'a ta koya muku bari mu karanta wani hadisi da ke cikin Sahih Bukhari da yake da alaka da aya wanda aka karbo daga Jabir bin Abdullah Allah shi kare da gare shi yace kanat al-yahudu taqulu yahudawa sun kasance suna cewa idza jama'aha min wara'iha jaa al-waladu ahwal wa yahudawa suka ce matukar mutun zai sadu da iyalinsa sai ya zage ta bayanta amma ya sadu da ita ta gaba amma ta bayanta biyu to idan an haifi yaro a irin wannan tsarin za a haife shi zanto mai halalagai wanda zaka kamar yana kallon ka amma ba kai ke kallo ba idanun sa wani haji huda wata da haka suka rika fada an gane ku fa nazalat sai wannan aya ta sauka nisa'ukum
har kullakun fatu har ka kun annashi sun ta kai kariya suke yi ta gaba ta baya duk kusan kawai dubura ce za ku kaucewa amma dai wai tsarin ka ce ko dole sai kaza wannan kariya suke yi fatu har ka kun annashi an gane ku sannan wani hadisin daban da Imam Ahmad ya ruwaito cikin musnad din sa da Imam Tirmidhi an karbo daga Abdullah ibn Abbas jaa Umar ibn al-Khattab ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Khattab yazo wajen manzon Allah ya ce da shi halaktu yace na halaka ya manzon Allah قال من ذا الذي ومن الذي اهلكك من يهلك دك قال حولت رحلي البارحه يتي جيا نا تنج سرجينا لفظ الرحل على ربته شيني متوكلن تردد قلو ده دان كاو سردي كانا دنجنا ده شي هكا سي تي نا تنجا شي غبا تا كوما بايا معنى امددين ان زو متا تا غبا سي نزو مت تا بايا اما با تا دبرت با شيني ليفن ده دي شي افهمت سو ين هكا كسكوري دي فلم يرد عليه شيئا مازال الله بيباشي انصر كومي با فاوحى الله الى رسوله هذه الايه نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان ناشئتم سي مازال الله يتي اقبل وادبر واتقوا الدبر والحيضه اقبل كو تغبا ني وادبر كو تبايه ني واتقوا الدبر اما كا كاوچي وسادوا دا متي دبرا والحيضه كا كاوچي ومتي سادوا دا اتن سكين كوارقين حيلا اما دان تغبا وتا بايه ونن دبابو لي akwai hadisin da sun fi wannan fitowa fili masu yawa amma ba zai iya wa duk makawa su a wannan ba amma dai dan su nuna maka cewa duk abin da kake jin zaka yi tsakaninka da matarka naka daukewa kanka kewa na kusantar ta Allah ya halatta maka in ma bata iya ba ko bata sani ba ko tana jin kunya sai kai mata bayani a shar'ance ba laifi bane ba lokacin da sahabbai suka hijira da Makka suka zo Madina mutanen Madina suka zo suka baro matansu sai suka rika aure a wajen mutanen Madina to mutanen Madina ko matansu suna tare da Yahudawa su kuma Yahudawa da ka'idarsu ba a bi ta kowane bangare sai dai ta gaba kawai saboda haka da wani daga cikin mutanen Makka ya zo da matarsa su ko mutanen Makka Laraba Makka sun saba suna yi ko a tsaye ko a kwance ko a menene sai ya zo zai haka da matarsa sai ta ce wannan wani irin rashin mutunci ne suka yi karjima fi suna kaje kotun manzon Allah sosai sai manzon Allah ya karanta musu wannan ayar ne sa'akum harsun lakum fatu harsakum annajitu wa qaddimu li anfusikum wa taqullaha wa lamu annakum mulaqu wa basiril mu'minin wato kenan sai mutun ya karanta cewa ba a saba shari'ar musulunci ba ko ba rashin kunya bane ko ba rashin mutunci bane ba abinda yake rashin kunya ya kasance mutun yayi wannan da matar banza ba matar sa yayi wannan da matar da ba aure a tsakaninsu da juna wannan shine rashin mutunci wannan shine rashin kunya kuma shine tabewa shine hasara dan yayi zalunci amma matar sa ba wanda ke musu dan me kuma idan ya kasance wato ainihin matarsa ya kasance a ce masa haramun ne to ya zai kenan a rayuwarsa wattaqullaha wa alamu annakum mulaqu wa bashiril mu'minin sallatin
فلا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم karku mai da Allah subhanahu wa ta'ala ya zanto shi ne katangar ku dangane da rantsoyi da kuke yi an tabarru katangar da za ta hana ku yin aiki na da'a wa tattaku ko aiki na takawa wa tuslihu ko kuma katangar da za ta hana ku yin sulhu bainan nasi tsakanin mutane kace ai na rantsi da Allah ba zan kare shi tsakanin wani da wani ba tunda dai nayi so ɗaya nayi so biyu ba su samu sulhu ba na rantsi ba zan kare shi ba kar ka mai da rantsuwarka ta zanto katangar ta rashin yin sulhu tsakanin mutane ko ai na rantsa da Allah tunda na banyo na baiwa wane aran abu kaza ya salawantar mun karo na biyu ko ya nemi aro ba zan saki baki ba karka ce ai na rantsa da Allah dan haka na hana ka a kamata yayi wato ainihin kada rantsuwarka da Allah ta hana ka yin wani aikin alkhairi wato an yi wannan dan kada mutane su rantsa da Allah su mai da rantsuwa da Allah ita ce katanga ta hana su yin aikin da'a ko aikin alkhairi ko aiki na takawa da haka ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah ya ce babu yanda za a yi irin sai da Allah cewa ba zan yi kaza ba daga baya sai in ga yin wannan abin akwai alkhairi a ciki to fati sai nayi alkhairin idan yaso sai in yi kafarar rantsuwa ta kuma babu yanda za a yi irin sai da Allah cewa sai nayi kaza daga baya sai in ga cewa yi din kuma akwai sharri a ciki to fati sai na kauce na kinsa idan yaso kuma daga baya sai in yi kafarar rantsuwa ta domin kaucewa sharrin akwai lada yin kafara kuma akwai lada dan haka idan kace na rantsa ba zan yi alkhairi ba sai ka sanai alkhairi ne sai kai alkhairin sai kin kafara da zuwanka me ya hasara da kai a ciki karka mai da rantsuwa ta hana kai yin aikin alkhairi shine an tabarru wa tattaqu wa tusluhu bainan nas wallahu samiun alim wato ubangiji ta ala mai ji ne sannan kuma masani ne sai Allah ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum da dai ubangiji ta ala baya rikar ku bil lagwi da yasasshen zance fi aymanikum a cikin rantsuwa da kuke yi walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum Allah yana kama ku ne kadai da abinda zukatanku suka yi tsoron wurin sa abinda zukatanku suka kudurce na rantsuwa shine za a kama ku da shi wallahu ghafurun halim ubangiji ta'ala ghafur ne mai gafara sannan kuma halim wato ainihin mai juriya ta yadda baya gaggawar kama mutane da azaba idan sun yi laifi a'a yakan yi musu jinkiri ne ko za su tuba ko za su yi istighfar wato kaga a cikin wannan ayar sai aka nuna mana rantsuwa iri da biyu rantsuwa ta farko yaminul lagawi an gane ko wannan yaminul lagawi kuma fassara ta ta banban umma na Aisha kamar da Imam al-Bukhari ya ruwaito takan ce shine kamar wace ce la wallahi bala wallahi wallahi zan yi kaza ai wallahi kaza ba haka bane ana cikin magana irin wannan na yawan gudana akan harsunan mu zuciyar mu bata yi nufin kullu rantsuwa ba sai dai harsunan mu sun saba su furta abin ya zanto kamar al'adar zance to irin wannan rantsuwar wallahi kaza ne sai ya zanto ba haka bane ba a tato sai kai kafara shine yaminul lagawi wallahi ba kaza bane kaza sai ya zanto ya zama kaza din to ba za a ce sai kai kafara shine la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum wadansu malamai suka fassara yaminul lagawi cewa shine ka rantsa yakan abu kana zaton gaske ne sai daga baya zanto ba gaske bane ka rantsa yakan abu kana zaton akwai sai zanto babu shi wani zo tambaye ka kana kofar gidan wane dan Allah wane na cikin gida sai kace na ciki haba wanda kace wallahi na ciki ashe baka sani ba shi kuma ya fita to sai aka yi sallama sai aka ce ai ya fita to ba za mu ce sai kai kafarar rantsuwar ka ba dan yaminul lagawi tsammani kake yana ciki ka rantsa sai zanto baya tsammani kake baya nan sai aka ganki to wannan duk baya zama rantsuwar da zaku yi kafara shine ma'anar la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum nau'in rantsuwa na biyu al yaminul mun'aqada rantsuwa da zuciya ta kullata shine Allah ya isara ku cewa walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum amma Allah yana kama ku ne da abin da zukatanku suka kullana rantsuwa wannan kai niyyar zaka yi wani abu cewa zan yi abu kaza wallahi nayi alkawari zan yi abu kaza sai zanto baka yi ba tunda ka kullu rantsuwa a zuciyarka bisa niyya kuma sai zanto baka yi ba to dole sai kai kafara wallahi ba zan yi ba sai zanto ka zo kai tunda ka kullu rantsuwa a zuciyarka tabbata zaka yi ba yanzu kuma kai to lalle sai kai kafara shine walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum yaya kafara take ita Allah ya bayani cikin suratul maida walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aymana فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وتو كفارك متنزل شد مسكيني قد أبوما كو يمس تفاكي كو ينتد بيوا وانا أنباك نبسة جزابي دوك وانا كي ستن أكن نيا خلطة إنك قد أماك شد مسكيني قد أبوما أبن شميني شيكنا إنك قد أماك يمس تفاكي ديا يا إيه إساسي سيسالة شيكنا in kaga dama ka intar da bawa mumuni shikenan idan mutum baya da ikon yin daya daga cikin wannan to sai ya azumi kwana uku fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyam wanda bai samu daya daga cikin wancan ba to sai ya azumi na kwana uku sai Allah ce zalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadu aymanakum kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun wato wannan shine kafaratu rantsuwa lokacin da kuke rantsuwa to irin wannan rantsuwa guda biyu kaga ta farko yaminul lagawi ba ta da laifi ta biyu ita ba wai laifi take da ita ba ya halatta ka yi ta amma idan ka warware ta sai ka yi mai sai ka fara sai yamin wanda ake kira al-yamin al-ghamus. Yamin al-ghamus karin tsikan tsariya abin da ya faru jiya ko shekaran jiya, karin tsida Allah bai faru bayan ya faru, karin tsida Allah baka je wuri bayan kaje, karin tsida Allah kaje bayan baka je ba, karin tsida Allah kaje ka gani bayan ko baka je baka gani ba. To irin wannan ba ta da wata kafara, don kafara ba za ta iya ture zunubinta ba sai tuba. Idan an samu tuba ta gaske ga wanda ya tuba ta gari, to shine mutumin da zai iya kubuta. Amma dukkan mutumin da ya mutu yana irin wannan rantsuwa tana da hatsari kwarai da gaske. Da haka ya kamata mutum ya kame bakinsa dangane da rantsuwa. Wallahi yu'athibukum bima kasabtum qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah ce lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ga waɗanda suka yi rantsuwar ba za su sadu da iyalinsu ba, to wannan za a yi musu jinkiri na watanni guda huɗu. A da a lokacin jahiliya larabawa sun kasance suna ladabtar da matansu, idan mutum matarsa ta yi masa laifi sai ya rantse ya ce wallahi ba zan ƙara saduwa da ke ba. Ta yi ta yi sardin ya riga ya rantse, ya zai yanzu kuma ya kusance ta yanzu. Idan ya kusance ta ya warware rantsuwarsa kenan. Wani yakan iyakance lokaci ya ce daga nan har shekara, wani yake daga nan wata kaza, wani daga nan zuwa kwana kaza. To shine Allah ce idan mutum ya rantse ya ce ba zai sadu da iyalinsa ba, to za a yi masa jinkiri na wata huɗu ne kaɗai. An gane ko shine tarabbusu arba'ati ashhur, jinkirin wata huɗu. Idan wata huɗu yayi bawan Allah yaya ka kyale mace har wata huɗu kuma zaka dora akan wata huɗu ba kusance ta ba, yace ai na riga na rantsa. Yace a ka je kai kafarar rantsuwanka ka zo ka sadu da ita, ai matar kace. Yace a shi ba zai warware rantsuwarsa ba, sai ya ce to sake ta. A ni ba zan sake ta ko ba zan yi kafara ba, ina son ta. To ka kusance ta, ba zan kusance ta ba, dan inda kusance ta kafara ta kama ni. Sai alƙali ya matsa musu dole sai ya sake ta. Ka'idar musulunci kenan, tarabbusu arba'ati ashhur, wato kenan mutum ya halatta ya kaura cewa matarsa wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku har zuwa wata uku, wata huɗu da kwana goma ya zama haramun, dan zaka cutar da ita, dan zaka zalunta. Ina ba damu sati ɗaya sati biyu duk wanda zaka iya ladabtar da ita, tun da yana cikin hanyoyi da ake magance matsalolin mata. Wani lokacin an musu wa'azi ba su ji ba, an yi kaza ba su ji ba, shine fahajiruhunna fil madaji'i wadribuhunna, fahajiruhunna fil madaji'i din kenan. Ka kaurace mata wajen kwanciya ba ruwanka da ita, ga kuwa shimfiɗa ɗaya a ɗaki ɗaya, amma ka juya mata baya duk yadda za ta yi da kai ba ruwanka da ita, har ta dawo ta karkato ta yi ladabi, sannan sai ka faɗa mata kuskuren ta, don kar ta sake nan gaba. Amma sai in ta yi laifi, sannan ba daga yin laifi ba, sai in ka yi wa'azi ka ji ayoyi da hadisi duk an ce ba a yadda da ayoyin naka ba, ba a yadda da hadisan naka ba, to sai ka ɗauki mataki na gaba. To wannan shi ne ka'idar kinin tarabbusu arba'ati ashhur. Idan har mutum ya yi wata huɗu to ladabin ya isa ka kuma, don kar a shiga cikin cutarwa. Ka'idar addini kenan. To amma yanzu nawa-nawa ne da za ka ji mata suna kawo koken mazajensu, wani ya yi shekara ɗaya bai kusanci matarsa ba, wani ya yi shekara biyu babu ruwan shirya, wani ya yi wata tara, wani ya yi wata bakwai babu ruwan shirya. Wannan kuma zalunci ne, domin idan ladabtarwa ne Allah ya ce wata huɗu kawai ya baka izini, duk abin da taimaka da laifi sai ka ce saboda laifi kaza ne, saboda laifi kaza, don nan gaba karki kuma in kin kuma shi kenan, wayan ɓuttun ɓuduna in kin sake ne ma zan sake abin nan sauransu. Tunda manzo Allah ya ƙarfafa matansa har wata ɗaya sallallahu alaihi wasallam, dan ya ladabtar da su kamar yadda hadisi ne cikin sahih Bukhari. To amma mutum ya kai wata shida, ya kai wata bakwai, wannan kuskure ne, dan kila zai iya jefa mace ita kuma ta je ta shiga fasikanci. Wani kuma ba mai tsoron Allah bane, shi da ya kaurace mata dai, shi kuma can gurin ya zaga ya samu matar banza auje, wannan sai zan kaurace ce, kaurace ka ba ta amfani ke. Kaurace namiji wanda yake na gaske da ya kaurace mata kawai sai ta je na kiyamul layl. Da ranar ya azumi da dare ya kiyamul layl, da sun dai ba ruwan shi da kowa ke, ko yawo baya zuwa, da an yi litaya ya shigo gida amma babu ruwan shi da ke. Har sai kin janye daga laifin da kike ko kin daina, to wannan shine na gaske. Amma kuma ka kaurace mata kuma ka tafi wurin matan banza, kaurace ka ba ta amfani kenan, dan an ba ka wannan damar ne dan ladatar da ita, yanzu wannan damar kuma ta zama ta cutarwa kai kuma ka fada cikin zunubi, dan haka ba za ka yi amfani da ita ba. Shine tarabbasu arba'ati ashhur. Fa in fa'u, idan sun dawo sun ci gaba da kusantar su, fa inna Allaha ghafurur rahim, Allah mai gafara ne mai jin kai ne. Wa in azamu at-talaqa, idan ko sun kudurta saki a cikin zukatan su, to shi kenan, fa inna Allaha sami'un alim, ubangiji ta'ala sami'un ne mai ji, sannan kuma alimun, wato masani dangane da abin da suke ci. Wato dai ya ɗan uwa, baya halatta irin cutar da ake wa mata na a ƙaulace musu har sama da wata hudu, wata shida, wata bakwai, shekara, duk wannan haramun ne kuma zalunci ne. Imam Malik ya rawaito wata magana a cikin littafinsa wanda aka karbo daga Malik ibn Dinar, in ban manta ba. Umar dan Khattab wata rana yana yawo cikin garin Madina, da daddare dan yi ina ake koke-koke dangane da gwamnatin sa, laifin sa dan yi gyara. Sai ji wata wani gida, sai ji wata mace tana rera wata wani baitin waka, tana cewa tatawala hadha al-layl wa swadda janibu wa arraqani Allah khalila udaji'uhu tawran wa tawran ka annama bada qamaran fi dhulmatil layl ajibu, har zuwa inda tace fa wallahi laula Allah la shay'a ghayruhu la hurrika min hadha as-sarir jawanibu. Sai wannan dare yayi tsawo da yawa, kuma gashi na kasa barci saboda bani da abokin kwanciya. Abokin kwanciyar da zai dauke min cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza, ta cigaba da bayani tace wallahi ba dan tsoron Allah ba, ba dan kar in zubar da mutunci in mijina ba wani ya san sirrin mijina, ba dan tsoron Allah ba, da yau ga dan nan sai an bashi wahala, sai an jijjiga shi ta ko ina dinsa. Da safe sai mun rantsa fabi aika ta ji kira wata matar wacce ce, sai aka je aka bincika a ce mijin ta tafi jihadi. Jihadi ita kuma ta ji. Sai Umar dan Khattab ya ce a kirawo Hafsa, irsa Hafsa matar Annabi. Ya ce Hafsa, wani tsawon lokaci ne mace za ta iya yi mijinta bai kusance ta ba in tana lafiya kuma ba ta cutu ba? Sai ta ce wata hudu zuwa wata shida. Sai Umar dan Khattab ya sa doka a cikin gwamnatinsa, duk soja idan an kai shi kan iyaka, an kai shi bakasi ya yi wata shida sai a dawo da shi gida. Ya yi wata ɗaya ko ba ta ba, an kai shi Faraleon, an kai shi Liberia, sai a dawo da shi gida bayan wata shida ko bayan wata hudu, don kar matarsa ta shiga cikin wani halin kakanikari. Sai ya sa wannan ya zanto doka a gwamnatinsa, saboda mata na tsaka-tsakiya haka suke, za su iya jurewa ne wata hudu zuwa wata shida. Waɗanda za su iya yi shekara bi shekara uku, waɗannan ba a awo da su, daban ne nadirat ne, wannan nadiru la hukuma lahu. Waɗanda kuma kullum su ma ba a awo da su, nadirat ne, wannan nadir la hukuma lahu. Amma galibin su a wannan ajin suke na tsaka-tsakiya, wata hudu zuwa wata shida. To dan Umar dan Khattab yayi wannan ga sojojin yaki, kai kuma wani yaki kake ga ka a gida wata shekara ɗaya, shekara biyu babu ruwanka da ita, kasa akwai zalunci. Ko da yake waɗansu matan suna da laifi, wai Hausawa suka ce duk wanda yake ɓera ɓarawo ne to ya kamata ya ce daddawa ita ma tana da wari, dan da ba ta yi wari ba ina zai jinta ballantana je sato ta, ko ba haka ba? To waɗansu matan su kuma abinda yake jawo musu kazanta sai su ɗauka, tunda an daɗe ana tare ba lallai sai sun yi kwalliya ba, ba lallai sai sun yi wanka ba, ba lallai sai sun yi tsafta ba. To shi kuma idan an daɗe ana tare dole kai da ita kowa sai yana yin kwaskwarima. Kwaskwarima ta zo akai-akai, ta wanka akai-akai, ta gyaggyara ɗaki, ta menene da sauransu, shi ne zai sa miji ya yi sha'awarki. Yanzu nan gurin kwanaki aka yi tambaya a nan gurin wajen tafsiri, wani mutum ne yana tare da matarsa, sai kuma ya auri wata, to shi al'ada yadda yake a gida, wato ita matarsa ta gida da yake tare da ita ba ta zuwa tira kansa sai ya kira wata. Wani lokacin ma an kira ta ba ta lokaci, sai ya aure wata ta biyu. Ita wanda aka aure ta biyu, duk ranar kwaninta kafin magariba ta riga ta yi wanka, ta yi tsafta, ana gama cin abinci, shaya, an shi shi kenan, sai ta tafi ɗakin miji, ba sai ya kira wata ba. Kai ado ta tafi, kai ado ta tafi, gaba ɗaya sai ta kwace gidan, hankalin sai koma kan waccan, wai sai ita waccan ɗin wadda ita kuma tana nan turmusu su da ita ba ta wanka, wai sai take jin haushi, wai har ma in ta gocin ta yi wanka za ta tafi ɗakin miji ta ce Allah ya isa, Allah ya isa. Yo Allah ya durme. Wai shi ne ita wannan take tambaya, hukuncin wannan Allah ya isa za ta kama ta? Nace yo ai Allah ya isa, ba zagin ki ta yi ba, labari ta yi. Allah ya isa mai mulki, ko ba haka ba? Ya isa mai sarauta, ya isa mai saukar da ruwa, ya isa mai saukar da mai fitar da tsirrai, ya isa mai sanya soyayya a zuciyar wani, ya isa mai korar da soyayya a zuciyar. Abinda muka faɗa daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka kuskure Allah ya kafa.